to yake tambayan su me yasa suka yi kaza, ba wanda yake sai juye da al'amarin Allah, ba wanda yake sai bididdigi akan hukuncin Allah. Ya shiryar da mu zuwa ga musulunci, ya sanar da mu alqur'ani, ya sanar da mu sunna, ya sanya mu cikin mafi alherin al'umma, ya ba mu sutura mai kyau. Mafi alherin sutura ita ce suturar takawa da tsoron Allah. Muna gode masa godiya mai tarin yawa mai albarka kamar yadda yake so kuma yadda. Ina shaidawa babu abin motawa da cancanta da dacewa sai Allah shi kadai tabaraka ta'ala a samansa da kasarsa. Kuma ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma manzansa ne mai tsira da amincin Allah sabbata gare shi. Rahama ce gare mu zuwan annabi, rayuwar manzon Allah albarka ce gare mu, kuma shine hasken wannan al'umma, shine dalilin shigan aljanna wannan al'umma. Allah ya kara masa daraja, Allah ya kara masa daukaka, Allah ya kara masa matsayi, Allah kuma ya hada mu da shi a gidan aljanna. Bayan haka ƴan uwana musulmi, wannan huduba ta yau tana magana ne akan wato laruran tuwar samar da zaman lafiya a cikin al'umma, da kuma toshe duk wata kafar da za ta iya kawo barazana da rashin kwanciyar hankali a cikin wannan al'umma. Ba dan komai ba, saboda dalilan da huduban za ta bayani. Jama'a, saƙon Allah tabaraka ta'ala da ya aiko zuwa ga halittar ƙasa da kuma addini da Allah madaukin sarki ya zabawa wannan al'umma, wannan halitta, shine mafi tsadan abu da Allah ya bawa dan adam, kuma shine mafi girman baiwa, shine khiratullahi lil insan. Wannan addini shine zabin da Allah ya zabawa dan adam. Allah ya zabawa dan adam yayi addini, kuma addinin musulunci, kuma rayuwarsa ta rayu ta kasance akan tsarin rayuwar addinin musulunci. Kuma ya kaddara hanyar da za a gamu da shi, a hadu da shi, ita ce hanyar bin wannan addini, kuma shine cikakkiyar ni'ima da kuma falala mabayyaniya ga wannan al'umma. Yan uwana, yan Najeriya, a gabanmu da bayanmu akwai abubuwa da suke faruwa na bakin ciki da bacin rai da saka hawan jini da ciwon zuciya a cikin wannan kasa tamu mai albarka, kasar Najeriya. Mu yan Najeriya ne, kuma dole mu kare kasarmu, kuma dole mu yi kishin kasarmu, kuma dole mu tashi tsaye mu yaki duk abin da zai iya kawo mana rashin zaman lafiya da kuma zai kulla mana fitina a cikinmu. Saboda yau babu abin da ya saura a hannun makiya, makamin da ya saura suke mana barazana da shi shine irin su wargaza kasar, su hana ta zaman lafiya, su hana ta kwanci hankali kamar yadda suka yi wasu kasashe. Suna cikin ni'ima amma ba sa rayuwa a ni'ima, suna da arziki amma arzikin su ya lalace, an sa sun kashe kawo kansu, sun zubar da jinin junansu, sun jefa kansu cikin tsoro, abokanan gaba kuma sun koma gefe suna ta musu dariya. Kuma yan Najeriya, ku mai da hankali, ku yi tunani, ku yi amfani da kwakwalwarku mai lissafi da basira, ku haɗa kawo kanku, ku zauna lafiya da junanku kafin abun bakin cikin da zai same ku Allah kiyaye ya zo ya same ku, kuma ba wanda zai taimaka muku. Duk wanda ya shigo da sunayin taimake ku, wallahi zai shigo ne sai ya ga meye abin da zai amfana da shi. In kuka tirki mai da fada, ya ga me zai kada da shi in ya zo ya shiga rabiyar fada. Ba a rabiyar fada yanzu a duniya a banza. In mutum ya zo rabiyar fada, to yana raba ku fada, kuma yana amfanuwa da abin da zai amfana a cikin kasar. Tunda kun shagaltu da fada, kun shagaltu da yaƙi, kun shagaltu da rikima, ana ta kirkiro mana wasu abubuwa da basu kai sun kawo ba, dan a raba kawo kanmu a jefa mu cikin fitina. Amma muna dogon bacci, ba mu fadaka ba. Abinda bai kai ya kawo ba a cikin addini, sai a mai da shi issue, sai a mai da shi babbar matsala, kuma ai ta girmama ta. Hukumomin da basu tunani mai karfi ba su ta kambama abin. Ba komai bane, wata wuta ce ake so a hura, ko ta kama yau, ko ta kama gobe, ko ta kama jibi. Tarihi ya tabbatar da haka, yau da gobe ta tabbatar da haka. Ku zama ukana, ku zama masu hankali, ku zama masu basira, ku zama masu tunani. Ba ka da wata ƙasa da zaka rayu ka ji daɗin rayuwa sama da Najeriya, wallahi. Tunda Allah ya kaddara maka a nan kake, duk inda ka je sai ka nemi takardar zama, duk inda ka je sai ka ba da haraji, duk inda ka je kana jin tsoron za a iya sallamanka, za a iya koranka. Amma a ƙasar ka ne kake cikin aminci, duk wanda ya ganka ya san ƙasar ka ne kana da cikakken iko. To yaya za ka bari a shigo ta hanyar addini awarga zakan ku hada ku fada da juna da yake yake ana da awar sai mun kashi ana da awar sai mun zubar da jini ana da awar sai an yi kaza ana ta ba mutane hakuri amma sun rakkana sun rude sun shiga fitina basu gane bala'in da yake gaban su ba sun maida hankali akan abin da bai kamata su maida hankali akan ba akwai manyan abubuwa a lokacin da aka dauki hankalin mu akan wani abu ashe ana kulla wani bala'i a karkashin kasa muna ta bacci ba mu sani ba ku sani cewa akwai abubuwa da yawa da ake nufin mu a wannan kasa na kokarin baza ita kasar da kuma baza bayan Allah a cikin kasar a jefa yayanmu da iyayenmu cikin gudun hijira a jefa mu cikin bala'i a hana mu cin kasuwa a hana mu shiga ayyukan mu na gwamnati a hana jami'an tsaron mu mu'amala a hana talakawan mu yawo a gari a jefa mu cikin bala'i a lokacin da muke cikin bala'in kuma masu cin arzikin kasar suna can su kuma suna ta tono suna cikin abin da za su ci ku fadaka hakan fa ya faru akan wasu kasashe da yawa ba ku ba da haka ku din ma bai gagara ba idan ba ku zama wayayyu ba sannan kuma da jefa mutane cikin tsoro ana ta shirin ya za a sa mutane cikin tsoro ana ta shirin ya za a kori mutane daga garurrukan su ya za a sa su yan gudun hijira yau a cikin Najeriya garurruka nawa ne suke gudun hijira suke tafiya wata jiha har yanzu ba mu farga ba nan da shekara 10 duk an yi wannan gari ne a cikin arewa ba zai zaunu ba an maida yan garin sun tafi gudun hijira gudun hijiran da bata da gata ba irin gudun hijiran duniya in ka je kasashe su taimake ka su baka yadda zaka rayu ba a'a irin gudun hijiran da ba gata gudun hijiran wahala gudun hijira na yunwa gudun hijira da ɗan zai rasa ubansa uwa za ta rasa ɗanta yarinya budurwa za ta yi zina ta ciyar da kanta yan iska su ta iskancin su su ta shikiyanci da tsiya ai ta yau ana yada sharri da fasadi ba mu farga ba wai wannan duk har yanzu hankalin mu bai kawo wannan ba haka yan uwana musulmi da kuma dukkan yan Najeriya gaba daya ina tunatar da ku ina kuma tunatar da kaina ni kaina da nake magana cewa wallahi akwai babban ni'ima da ubangiji ya yi mana a wannan kasa mai albarka ita ce ni'imar wato zaman lafiya duk wata daula duk wata kasa da ka sani babban abin da take nema priority dinta babban abin da gwamnati take fara tabbatarwa shine zaman lafiya ba maganar asibiti ba ba maganar titi ba ba maganar ba maganar ba maganar hulɗa da kasashe ba magan a fara samun kwanciyar hankali yan kasa su zauna lafiya su ci abinci su je kasuwa masu noma su yi noma yan kasuwa su bude shago ayi hada-hada gwamnati ta fara tabbatar da wannan a cikin al'umma wannan shine larura wanda duk wani dan siyasa da zai shiga kujerar siyasa neman kujera ya kamata ya sani wannan shine abin da ake bukata farko duk wani abin da za ku yi wa mutane in ba ku ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali ba me kuka yi duniyar ana iya cinta ne ba kwanciyar hankali ana iya hawa mota a ji dadi ne ba kwanciyar hankali ana iya auren mata ne a ji dadi ba kwanciyar hankali ana iya tafiye-tafiye ne a ji dadi ba kwanciyar hankali to ya za a zo a maida hankali akan wani abu daban ba zaman lafiya ba to kuma cikin ni'imar da mu Allah ya mana a Najeriya a cikin ni'imomin akwai zaman lafiya din a wasu wurare to dan inda ya saura din ma ana neman sai an je jige shi a jefa mu cikin da bala'in da bamu shirya masa ba a saka mu cikin yakin da bamu kimtsa masa ba ɗan Najeriya kun tanadi abincin da za ku ci in aka rikice da yaki a ƙasar nan na shekara ɗaya na shekara biyu kun tanadi ruwan da za ku sha in ƙasar ku ta rikice da yaki na shekara ɗaya ko shekara biyu ɗan Najeriya kun tanadi asibitin da za ku je yayin da ake yaki ake kakkashe ku ko kuke zubar da jini asibiti ba zai je ba kasuwa ba zai je ba ofishin gwamnati ba zai je ba kun yi tanadin wannan kafin ku je fa kanku cikin bala'i ya za ku bari ana zuga ku kuna daukan zuga ya za ku bari wanda ba ku sani ba yana ta jefa ku cikin bala'i kuma kuna daukan zuga ba an yi yaki sai an yi tanadi ba a barin kasa ta bargaje sai an yi tanadin abin da za a ci kai yanzu dan Najeriya in aka ce kai gudun hijira ina za ka je Nijar Kamaru Ghana Chadi ina za ka ina za ka je wani ƙasa ce wannan cikin ƙasashen nan tafi ƙasar ka tafi ta kasuwanci tafi ta arzikin ƙasa tafi ta ruwan sama tafi ta noma tafi ta abinci wace ƙasa ce to in ma za ka yi gudun hijira ina za ka tafi yaya baka da wayo ku masu mulki da kuka mike gaba kuna mulki kuka manta da larurar zaman lafiya da kwantar da hankalin mutane kuna jin idan babu zaman lafiya za muku jiniya ne, kuna jin za a nuna ku a talabishin kuna bayani ne, kuna jin za ku isa ku yi yawo a gari ne in babu zaman lafiya? In bala'i ya yi bala'i ba wani wanda zai samu nutsuwa, kowa gudu zai yi. Ba gwamna, ba shugaban ƙasa, ba sanata, ba ɗan majalisa, ba ciyaman, ba soja, ba ɗan sanda. Allah ya raba mu da rashin zaman lafiya, Allah ya raba mu da tashin hankali. Neman zaman lafiya duk wata daula da ka sani, wallahi abinda take nema ta tabbatar kenan a duniya. Shi yasa za ku ga cikin ƙasashen da kuka fi yawan zuwa, ko kasuwanci, ko neman lafiya, ko yawon buɗe ido, ai sai da ƙasar ta tabbatar da nutsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya, ka iya yin tikiti, ka iya yankar biza ka je ƙasar. Su sun yi ƙoƙari sun samar da zaman lafiya a ƙasar, shi shugabannin su ba su yi wasa da abin da ya shafi zaman lafiya ba. Kai kuma kana nan, ana ta faɗa, haɗa ka faɗa da maƙocinka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Annabi Ibrahim ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala, yace ya Ubangiji ka sanya wannan ƙasa, wannan gari nawa na Makka da kewaye ya zama mai aminci, mai zaman lafiya. Abinda Annabi Ibrahim ya fara roƙa a duniya a wajen Allah kenan, rabbi ij'al hadha baladan aminan, Allah ka sa wannan gari ya zama amin. Wai me yake nunawa? Ashe ko addinin ma za a yi, ko me addini, ko me aqida, ko me musulunci, ko me sunna, ko ma me me, kai har ma me bid'a da shirka, ai ba zai iya yin bid'a ta sa da shirkar sa ba, ai me sunna shi ma ba zai sunna ba idan babu zaman lafiya. Ai she kuna da zaman lafiya ne kuke da naman raddi, wane zage wane, wane zage wane, wane mai da martani? Ba sai da zaman lafiya ne za a tara ku yi Allahu akbar, an yi wa wane kaza, an yi kaza ba. In suka baza kasar, ba limami, ba wani malami mai wa'azi da yazo isa kafala speaker yayi wa'azi, babu shi. Lokaci ne da uba yake guduwa ya tafi ya bar matansa, kananan ƴaƴanka jarirai, wallahi alazim ba za ka neme su ba, kawai in ka tsira ma sai ka ce alhamdulillah. Ya labarin kananan jarirai ƴaƴanka, ce Allah kare su, kar ku bari wannan bala'i ya zo mana. Kuma ita wutar fitina daga kadan kadan take fara. Kun ga dan abin da kuke gani a social media, ana kaza, ana kaza, ana daukan wasa ne, wasu na isgilanci da shina kaza. In fitina ta balle, baka da sojan da yayi isai hana fitina a kasan nan. Allah kiyaye, in fitina ta balle, fitina mai sunan fitina, baka da dan sanda. Duka ƴan sanda da sojojin Najeriya gaba ɗaya mutum nawa ne? Bindigogin da jami'an tsaron suke da shi, za su yi controlling wannan al'umma mutum nawa ne? Sun kai miliyan ne? Ba su kai ba. 100,000 kaza ne, yan adadi. To su ne za su iya kare ka? Yaya Allah ya rufa muku asiri, ƴan Najeriya? Kuna nema ku tona kanku asiri, musamman arewa. Ya roƙi Allah ya ce ka sanya wannan gari ya zama mai aminci, sannan sai ya roƙi abinci. Wai abinci ma ba a cinsa a ji daɗi sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Warzuqa lahu min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allah ya ce qala wa man kafara, har wanda ya zama kafiri ma zamu je da shi dadi, zamu tsare shi, zai amfana da ni'imar zaman lafiya, amma a kiyama zamu yi hukunci a kansa. Ashiyar kafiri ma, ashiyar wanda ba musulmi ba ma yana bukata a zauna lafiya, ai shi ma ba zai kafircin sa ba, ba zai tsiyar da zai yi ba, ba zai dubbar nan da zai, ba zai zagi Allah ba, ai sai da zaman lafiya. Ko ku kula ƴan uwana, duk wani abun sha'awa da duk wani dan itace mai daɗi, da duk wani jin daɗi da dan adam ka iya yi da mace, ko kuma saka riga ya ji daɗi, wallahi ba za a taɓa yin wannan ba. Ko hawa mota a ji daɗi, ko a gina manyan gidaje, ko a shiga ofis, ko a yi hada-hadar kasuwa, a buga waya an ci riba kaza, an yi kaza, ko a yi taro, ko a je masallacin juma'a, ko a je masallacin idi, ko a yi taro, a je karatu, a yi Allahu akbar, a yi raha, a yi kaza, duka waɗannan abubuwan billahi azimu ba za su yi ba idan ba ku da zaman lafiya. Ashe zaman lafiya shine abin da ya kamata ku mai da hankali a kansa. Kada ku yi wasa da duk abin da zai kawo muku hargitsi da firgici da tashin hankali a cikin ku. Allah ya ta tsoratar da mu, yana mana wato buri, yana cewa ku kula fa, wazkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'imomin Allah akan ku da yawa da yawa. Wazkuru iz antum qalilun mustada'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakum an-nas du'awakum. Ku tuna lokacin da ku ƴan kaɗan ne a ƙasa, kuna jin tsoron a ciccizge ku, a daddauke ku, saboda ba ku da aminci, ba zaman lafiya. Idan mutum bai da zaman lafiya yana jin tsoron abokin gaba, amma Allah ya matso da ku, ya taimake ku, أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم الله يتي عندما تاني بس غني بمنسان يوانا حرمي منسان يوانا غريمي الفرما يزممي أمنتي الله يا جرمم مكة يا يبو غرم مكة يا يبو وانا غري da yabo mai kyau shine Allah ya bashi aminci da zaman lafiya amma a gefen garin ana kashe mutane ana ta daukar rayukan mutane a wancan lokaci afa bil batili yu'minuna wa bi ni'mati llahi yakfurun a cikin ankabut Allah yace mun ba su harami mai aminci mun ba su wurin zama mai aminci da sauransu manzo Allah yake faɗa a cikin hadisi ingantacce duk wanda ya wayi gari a cikin ku yana cikin aminci cikin iyalinsa Allah ya bashi lafiya kuma yana da abincin da zai ci na yau kawai fa to kamar an hada masa duniya ne da abin da ke cikin ta gaba daya in kawai gari kana da cikin zaman lafiya a cikin iyalinka kawai gari kana da lafiya a gangan jikinka alhamdulillah zaka taka ka fita kawai gari kana da dan abin da zaka ci koda a yau ne kadai annabi ya ce albishirinka kamar an hada maka duniya ne gaba daya shine zaman lafiya duk kasar da take akwai zaman lafiya to shine rayukan suke samu kwanciyar hankali zukatan su yake cikin nutsuwa koda kasar ba ta da tarin kudi da abubuwan more rayuwa amma da kaga yan kasar zaka gan su cikin nutsuwa saboda akwai me akwai zaman lafiya kuma bari ku gaji zaman lafiyan ta dalilin sa ne ake samun arziki yanzu mu a nan arewa nawa nawa ne kamfanoni da ake so investment daga kasashen waje sai su ki zuwa arewa su saboda an riga an bata arewa an ce arewa akwai kisan kai arewa akwai kidnappers akwai boko haram arewa arewa akwai rikicin addini arewa akwai fadan kabilanci arewa akwai kaza an yaƙe mu ta hanyar da mun sani ba billahi alazim kamfanoni bila adadin masu investing na kudi na harkar kasuwa bila adadin na duniya ba sa yadda su zo bangaren arewa in ma za su yi a Najeriya sai dai su je kudu ba cuce mu ba wannan duk muna bacci yaran mu da yan jaridan mu da yan siyasa mu duk sun yi bacci ba sani ba wanda investment a kasa shigan kamfanoni da hada-hadar kasuwa shine yake gina kasa kaga ana rayuwa cikin ni'ima mai gida ya sai gida ya gina gida mai hawa mota ya hau mai cin abinci ya ci abinci ai hada-hada mutane suna da aikin da za su yi shi yasa ai jobless suka yawa a cikin mu marasa aikin yi sun yawa shi yasa sata yawa a cikin mu shi yasa aka bawa masu zaman banza a cikin mu bindigogi suke kashe mu wannan ya haura gida wannan ya saci wata komai fa sata ake a kasan nan wutar lantarki wayar lantarki a sace ta wayar gidanka a sace mota a sace batirin mota har yanzu dan Najeriya lalacin su bata kai bai wato bai gaza wai ya saci batirin mota ba a saci tayar mota a saci takalmi kananan sata a saci waya a yi sane a cire agogo a cire abu komai karamin abu na kaskanci sai an sata duk abin da ka ajiye sai an sata ka san me wannan yake nunawa kasar ce ba aikin yi mutane suna bukatar su surviving suna bukatar su rayu amma babu abin da za su yi kuma dan adam Allah ya yi shi dole ya ci ya sha dan haka ba magana tunanin Allah ya ce ko annabi ya ce duk inda mutum zai iya fisga sai ya fisga barayin mota bila adadin suna nan barayin wayoyi ai ta kashe dan adam a Kano an kashe dan adam bila adadin akan waya ta 30 40 50 a saci akuya a saci kaza ka gaya min menene ba sa ba a sata kuma barayin baki ne yan cikin ku ne yaran ku ne da kuke haifa me ya faru kun yi sakaci ba ku gane larurar ku ba ba ku gane me ya kamata ku maida hankali akan sa ba sai kuka maida hankali akan wani abu aka talautar da yayan ku aka talautar da ku kuka zama cikin rayuwa cikin bakin ciki da tashin hankali yanzu nan duk wanda ya zo da babur a cikin ku ana gama hudubar nan da an gama sallah bai isa yi wani zikiri ko salatin annabi ko karatun alkur'ani mai tsawo ba wallahi sai ya fita saboda in bai je da wuri ba kaga dai a masallaci muke ko to wallahi ba maki akwai barayi a nan takalmi yanzu duk cikin ku wanda ya zo masallacin da takalmi na kwarai kun ga shi gashi ya sa shi akan kanta talauci mutuwar zuciya lalacewa takalmi kuma takalmi mutum ya saci takalmi siliba fa sabuwan ka zo da shi nawa kudin siliba wai sai an sace ko wace irin al'umma ce wannan komai ya lalace rigar ka in ka cire ka dace ta kafin ka dawo ban daki wani ya dauke ta banda abin da yake faruwa cikin gidajen mu to wannan dubbe isa ba kuma ana nema a dora mu cikin bala'i na rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali in uwana in ana da zaman lafiya shine za ku samu zaman lafiya akan dukiyar ku da duk abin da kuka mallaka wallahi idan babu zaman lafiya ba wani wanda ya sai hausa buwar mota ya yawo da ita tsohuwa ma a hanya za a tsare shi a kashe shi a kwace ta
babur din da kike hawa zaman lafiya yasa kike hawan sa yi in ba wallahi wani zai buge ka kuma ba wanda ya isa hana rayuwa ce za a yi ta mai karfi ya danne mara karfi kurin da zaman lafiya ne ake kare mutuncin mutane in ba ka ba wani zai zo ya ci mutuncin ka kuma ba abinda zai faru da zaman lafiya ne mutane za su yi wa Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala bauta da zaman lafiya ne za a tsaye da shari'ar Allah a bayan ƙasa da zaman lafiya da inuwar lafiya da zaman lafiya ne ake samun itmi'inanin nufus samun kwanciyar hankali da nutsuwa na cikin zuciya a samu khudu kwanciyar hankali gari yayi shiru a samu kam al'amura su zauna lafiya sai da zaman lafiya amma wallahi idan aka rasa zaman lafiya za a samu hayaniya al-fawda a cikin gari a cikin kauyuka a cikin tituna sannan dukkan masale duk wani abu na amfanin dan adam wallahi sai ya lalace za a samu yaki da zubar da jini da kashe-kashen mutane idan babu zaman lafiya ku lura da kyau ya ku yan uwana musulmi akwai kasashen da ai sun fada ramin ku ne kuke kan hanya amma ba ku gane ba har yanzu kasashe da yawa kuma abun bakin ciki da tausayi wallahi dukkan su kasashen musulmi ne duk kasashen da ake fada da rashin zaman lafiya yau a duniya in dai ana kashe mutum ku lura da kyau za ku ga kasashen musulmi ne ku gane remotin ake yi shiryawa ake tsarawa ake yi saboda ana ku nutsuwa amma har yanzu ba ku farga ba kuna tare kuna sallah kuna kaza kuna kirkirewa kanku rikici kuna kirkirewa kanku fada kuna kirkirewa kanku bala'i da ba za ku iya control din sa ba in ya balle Allah ya sauke yanzu misali akwai kasashen da wallahi sun dauke tsammani akan zaman lafiya sun yadda kawai kasar ma sai dai a mutu gaba ɗaya kawai a tafi har kiyama a ta tashi ba za su taba komawa yanda suke a da ba Allah kada ya kawo mana wannan abu a Najeriya ku duba kasar Iraki ka san ina ne Iraq wallahi kasar Iraki malam tana cikin kasashe masu dukiya da arziki a duniya menene arzikin duniya ba dai man fetur da gwal ba to wallahi a kasar Iraki malam wallahi akwai gurin da rijiya in kana tona rijiya zaka ga fetur rijiya daga tona rijiya zaka ga alamar fetur a wurin Allah ya musu duk ni'ima kuma ya ba su musulunci malaman musulunci da yawa a Iraki suka yi suka rayu da nada da na yanzu amma yau a cikin ku akwai wanda yake tunanin bari ya je Iraki da sai ya bude ido kama santa je ka ga talauci yanda ya danne Iraki amma fa akwai fetur a cikin ƙasa ba su sai su tona ba suna zaune a cikin fetur din suna zaune a cikin gold din suna zaune a cikin uranium din suna zaune a cikin amma ba amma basu da kwanciyar hankalin da za su je gwamnatin ta toni arzikin ta yi wa kan kasa aiki ba ko alhazai ne suka je aikin makka in kaga alhazan iraki a cikin talauci za ka gansu bus da suke zuwa daga iraki suna kawo alhazai makka suna kawo su aikin haji za ka ga su ne tsofaffin bus suna da fetur sun fika fetur suna da imani suna da kaza amma an hana su dabbaka imanin ta me ta hanyar yaki da aka shuka musu suka yi da suka yi fada yau kasar Iraki ko karatu ka samu sai kai bincike in je ko baran je ba ko scholarship aka baka duba Somalia masha Allah Somalia tana da tarihi mai kyau na ilimi tarihi su ma suna da arziki da Allah ya ba su irin nasu a kasar su amma yau Somalia malam da bindiga yake yawo Somalia yau bindiga fada an dan samu kwanciyar hankali amma a tsamani ne muna da abokanai da muke karatu da su yan Somalia suna gaya mana suna ce mana yan Najeriya ku gode wa Allah kana jin dai ana Somalia ka taba jin wani dan kasuwa yace bari in je Somalia in saro kaya ka taba jin wani mai yawon bude ido yace bari in je kasar Somalia ka shiga su ma yan kasar ya suke rayuwa duba Palestine وما ادراكم ما فلسطين كدوب قصر فلسطين مالا a cikin ramuka suke rayuwa rijiyoyi suke rami a cikin kasa gari guda zai a cikin kasa duba Gaza wannan tsibiri na Palestine yana cikin tsibirin da yafi ko ina arziki a duniya komai Allah ya ba su komai da kasan noma da arzikin cikin kasa komai suna da shi yana daga cikin dalilin da yasa Yahudawa suka sa wannan guri a gaba annabawa nawa suka rayu a wuri wannan masallacin masjidul aqsa annabi ya je wurin annabi ibrahim ya je annabi Sulaiman, annabi duk dabbalan annabawa gaba ɗaya da manya-manyan malaman duniya a wannan tsibirin Sham din suka yi gaba ɗaya. Yau ku duba inda ardu Sham ta zama, duba Syria, duba fada kasar Bashar al-Assad, duba kashe-kashe, duba zubar da jini, larabawa da suke cikin nema mala, ga shuke-shuke, zaitun kawai ya isa su rayu da shi a duniya, ga mai, ga wadata, ga abinci, amma yau layi suke ana ba su abinci. An rusa asibitoci a Palestine, wa yake magana kasuwa a Palestine, wa yake magana kasuwa, wa yake magana wani aikin gwamnati, wa yake magana wani business, suna rayuwa ne akan sadaka da a jefa musu abinci, da babanka da sulkinka da malaminka da sojanka da dan sandanka suna billahi suna kokawar karban ruwan da za su sha. Me ya kawo wannan? Saboda an lalata musu zaman lafiyan cikin su. Duba Afghanistan, ƙasa mai fadi, mutane masu kishi, Allah ya ba su daji da arzikin ƙasa. Shekara nawa aka yi ana fada Afghanistan, hadda cewa Taliban sun karɓi ƙasar suna kai yanzu, har yanzu ba su gama warware bala'in yakin da suka shiga ciki ba. Wallahi daga jikinsu za ka gane suna cikin talauci. Ka taba jin wani ya ce bari in je Afghanistan? Ka taba jin wani ya ce zan yi tafiya zan biya ta Afghanistan ko dan ya je ya gama ƙasar? Duba Pakistan, hadda Pakistan din duk ƙarfin da take da shi, an yi lokacin da aka yi ta fada, aka yi ta yaƙi, yanzu ne fa suke ƙoƙarin farfadowa. Duba yadda ake neman hada su fada da India da Pakistan, da waye sauran. Duba wannan, ka karanta siyasar duniya ka gane. Duba Sudan, in ka dawo nan Afirka, kalli Sudan, Allahu Akbar. Malam Sudan, wa ma adraku ma Sudan? Kun ga Sudan, akwai addini a Sudan. Kun ga dan Sudan, yana da tausayi. Dan Sudan yana da kishi. Kasar Sudan ta faffako, ta tashi, ta tashi, tana neman ta yi me, ta yi ƙarfi. Farkon abin da aka fara sa sai aka fada, hada su fada kudu da arewa, sai aka raba kudu, aka raba arewa, su jangaran su waye aka yi ta fada. Ka je ga yadda suke rayuwa. To bayan nan ma arewan ita take da dan musulunci, take da kaza, take da kaza. Ita ma arewan Sudan din ba a kyale ta ba, sai da aka sa su yaƙi. Yau ina Sudan? Kai ka isa ka je Sudan? Suna da jirage, suna da universities, yan Najeriya bila adadin Sudan. Karatun medicine ne, karatun engineering ne, karatun menene, malam karfin Sudan fa har ta kai ta shigo nan Najeriya, tana yin university, tana yin colleges, tana yin makarantu, tana daukan scholarship, tana kaiwa. Yau ina Sudan take? Na rantse da Allah, yanzu a arewacin Sudan ana tafiya kurun a daji, zaka tarar da mutane gawa sun fadi sun mutu. Kasan me kashe su? Yunwa. Sun yi gudun hijira, an kore su a garin su, an yaki da bindiga. Wannan ba wani bako bane ba, a wasu garurukan da bindiga za ka gani. Kuma su waye? Wallahi su ya su aka hada su fada, aka wari wasu a cikin su, aka ba su bindigogi, suka yi ta kashe juna, su musulmi yayi ta kashe musulmi. Gawa a Sudan ana fadan nan, wallahi sai ga mutum ya kumbura ya fashe, kudaje kawai za ka gani. Duma jami'ar Ifritiya al-alamiya, babbar jami'a a duniya, sai da ta zama dandali ne na fada da yaki da soke bama bamai. Jami'ar Ifritiya, a yanzu haka jami'ar Ifritiya, billahi African University, wallahi hadda makabarta aka yi a cikin ta, dole saboda kakkashe mayaga da aka kakkashe. Sojoji yan ta'adda suka kame jami'ar gabaɗaya, suka kone library, suka kone computoci, suka kone takardu, suka kone Ministry of Education, suka kone bankuna, aka zaci kuɗi. Manya-manyan masu kuɗin Sudan sun yi gudun hijira, wasu koma Misra, wasu koma kaza, wasu koma kaza, suna can suna neman taimako yanda za su. Babban mai kuɗi attajiri, kadarar da zai sayar ma wa zai sayi ta? Wannan Sudan ce, duka-duka awa ɗaya, awa biyu, awa uku ka isa Sudan. Duba Libya, garin Gaddafi, kun manta da Libya? Ku duba fadan da aka yi a Libya, da zubar da jini da aka yi a Libya. Har yau Libya ba ta farfado ba. Har yau a Libya a bangaren ƙasa an raba ta, an lalata ta. Malam Libya akwai arziki. Har yau fa Hilux da kuke hawa, ku tourist Hilux ɗin da ake ka, dinnan ƴan Libya ne. Sabuwar Hilux, naira mota miliyan 100. Har an kai ga wadatar ƙasar a Libya, Gaddafi ya ce sai ya yi wa duk wani talaka ɗan ƙasar gidan zama. Kuma ya fara yi. Ya ce duk ɗan ƙasa sai an gina masa gida. Ga fetur suna da shi, ga arzikin noma suna da shi, ga kaza. Yau ina Libya? Afala taqilun, ba za ku hankalta ba? Ina Libya? Babu ita. to mu ma Najeriya ku tuna fadan Boko Haram ku je Maiduguri garin arziki Maiduguri gabar garin alheri garin ilimi garin masu Qur'ani Chadi su amfana da Maiduguri Kamaru su amfana da Maiduguri Mali su amfana da Maiduguri yan kasuwar Maiduguri suke shigowa Kano suna diban kaya trailoli bila daruruka ne trailoli dubbai ne a wata suke shiga Maiduguri suke kai kaya lalacewar Maiduguri da tsaron Maiduguri ya dawo ya illata kasuwancin Kano saboda duk dan Chadi a Maiduguri yake sayan kaya dan Kamaru a Maiduguri yake sayan kaya dan kaza a Maiduguri yake sayan kaya ina zaman lafiyan ba sai an bar ku kun zauna lafiya ba ma za ku bude shagunan kasuwar sau nawa tana gobara ana kone ta nawa ake tada bomb duk wanda za a kashe a Maiduguri ba za a kashe mai sallah ne ya shafe ta ya shafi Yobe ya shafi Neja ya shafi kaza ya shafi kaza ya shafi kaza saura nan Kano Kano fa ita ce yanzu ma'awa a nan cikin Kano muke Kano fa ita ce matattaran zaman lafiya arewa ba mu ka ba kanmu ba Allah ne ba mu Kano ita ce matattaran zaman lafiya arewa da gwamnati da maki da masoyi ya san ana zaman lafiya arewa a Kano amma ku duba yadda suka samu rikici a Kano yanzu tun daga rikicin sarki biyu kula dole mu ga mutane gaskiya sarki guda biyu a babban gari irin na Kano gari mai manyan malamai gari mai manyan yan boko gari mai manyan sojoji gari mai manyan yan siyasa gari mai manyan sarakuna gari mai kaza yau sarki guda biyu a Kano kuma ba wanda ya isa ya gyara an zuba ido an shiru ana jiran wai me zai faru ba a sani ba har abada haka za a rayu ko ku za a yi sulhu ba za a yi sulhu ba wata manufa ce ta kokarin wargaza garin amma mutanen ba su farga ba abin tausayi dan uwana bai gane ba yana da infact yana da illa a siyasar ku ku ba ku gane ba ba kuna da karfin ƙuri'a ba Kano ba kuna gadara kuna da ƙuri'a ba ba kuna determining siyasar Najeriya ba ba za ku ce in ba ai mana kaza ba a Kano ba za a samu ƙuri'ar mu ba to yanzu ƙuri'ar ta ku arba ta biyu ko kuna so ko ba ku so da yancan shine farrik ta su divide and rule divide them and rule them in ka fasa su ka yaga su to sai ka iya shugabantar su wannan fada da wannan wannan yaki da wannan ba wannan kadai ba ku duba rikicin da aka turo mana a Kano na kashi kashin mutane akan waya sun kasa kama mana Boko Haram sun kasa kama mana bandit Allah bai ba su dama ba albarkacin karatun Qur'ani da hudubobin Juma'a da addu'o'i da ake na roƙon Allah a wannan jiha mai albarka Allah bai ba su nasara suka watsa mu ba ba su hana mu zuwa kasuwa ba ku duba yadda aka tayar mana da bomb mutum 100 nawa kashi a masallacin sarki an biya su diya ku duba yanda yau a titunan Kano a garinka za a zo ana ta kashe mutane akan waya to ba wannan ba fadan da ba an dawo da fadan da ba any time yanzu a shekaran nan zaka ji ana fadan da ba a Kano a karka je unguwa kaza hatta kai ga yanzu mutum yana tsoro fai shiga unguwa kaza sai yayi waya fadan da ba haka kurin yaran unguwa za su dauki makami su fara yi kuma yau a fili a Kano da ido na na gani ko hatin nan da ya wuce wani wuri na zuciya kawai na gabbar da mai makamai ana ta abun nan nace wai lalacewar mu a Kano ta kai haka da kirnan lallaba da salatin annabi da isa gifari na samu nan lallaba na daga gilas ina na wuce wannan yaran ba wani sojan da ya isa ya hana su kodan sanda kun yi kuskure kun bar makamai sun shiga hannun mutane yaran ta kai gaba sa tsoron su da makami kai abun bakin ciki wani jami'in tsaro na ɗan sanda yake gaya mai yace ai a nan Kano yanzu an samu wani wuri ma da ake fadan daba ma an fara fidda bindiga an ji an yi harbin bindiga a fadan daba kaji ko kaji ko wannan a iya Kano kawai ban yi maka magana akan lalata kasuwancin da aka yi na Kano ba da gangan aka kafa mana mutanen banza duk wadan kasuwan da yazo ya sai kasu yayi loda mota ya fita da kaya ka yana fita da Kano za a kama shi ya sai ya fa a sabon gari ya sai ya fa a singa ya sai ya a kaza ya sai ya a kofar ruwa ya sai ya a kaza amma wallahi jami'ai za su tsare shi har sai da yan kasuwa suka ji tsoron su hakura da zuwa Kano nan kawai wannan internally kashe kasuwanci ne tunda ba a hada ba a yi za a hana yin zaman lafiya a zo ba dan kasuwa zai zo da miliyan dubu a Kano wallahi dan kasuwa ɗaya a shagon sa a Kano a ɗaya daga cikin kasuwannin yana iya naira miliyan 200 300 400 wani yana biliyan ɗaya fade a rana ɗaya me ya ja wannan zaman lafiya to amma akai ta kwace kayan mutane an yi lokacin da a Kano akai ta bin sto na yan kasuwan mu mutum ya biya dutsen kaya yayi kaza a zo kuma a kwace kayan sa yaje ita tafka shari'a in yana da karfi ya kwace an bai da shi duk an yi wannan ana kan yi me ya wannan kashe kasuwancin kasu garin ne a kashe kasuwa duk garin da aka kashe mata kasuwa ba ku da wani kwarji ga su kasuwar yanzu ba a cinikin baki ba sa iya zuwa saboda tsoro to ka san illar wannan fadan daban duk wanda zai taho daga Kaduna ko ta Wolmit ga Maiduguri ko zai taho daga gari kaza in ya ji Kano ana fadan daban kuma mafi illa sai ka ji an ce a tsakiyar gari ko a masallacin sarki ko a kofar fada ko a kofar mata ko a kaza zuciyar ganin anan ake fadan inda yau a can wani guri ne daban ake yi to da nan dama duk wanda ya ji labari aka ga mai ana fadan daba ko ana fadan kaza a Kano bai shigo ba to kun ga an kashe jihar ina son gwamnati ta fadaka ta gane wannan yana cikin larurar rayuwa a magance wannan fitintinu dan a zauna da Kano lafiya to ba wannan ba sai kuma suka shigo mana da rikici na addini kuna ganin danin tarkon da ake ta mana ko abinda bai kai ya kawo ba muna cikin bala'i muna cikin masifa a ƙasa an zo an hada mu yanzu muna ta fada akan a annabi da an haife shi da kwalli a annabi ba a haife shi da kwalli ba a haifa annabi da kaciya a ba haifa annabi da kaciya ka duba akan wannan abun fa ake ta fada ake ta da'awar zubar da jini mutum babba da mutuncinsa da kimarsa da darajarsa me kunya yayyafawa abu ruwa yace jama'a kwantar da hankali yayi bayani ya daina nura bangaranci da kungiyanci sai ga yana ta fadan abin da zai tada hankali lalle gwamnati ce kaza to gwamnatin me za ta iya yi in bata samar da zaman lafiya ba kuma akan abin da bawo shi simple abu to bari ku ji tashin hankali Allah kiyaye a wannan satin kowannen ku ya gani a majalisa a Abuja a Nigeria ɗaya daga cikin sanatocinmu ɗan uwa kamu kawo Sumaila daga Kano mai wakiltar wani bangare a jihar Kano ya tashi ya gabatar da takarda tare da goyon bayan mutum 20 a cikin waɗanda suka yi group din amma shi ya yi presenting wannan takarda shi kawo Sumaila a majalisa kowa ya gani menene abin da ke ciki kamar yadda ya faɗa kamar yadda yake yawo cewa majalisu guda biyu na ƙasar America suna nan sun shirya tsaf za su sanya takunkumi a wasu jihohi guda 12 a Nigeria jihohin da suke jihohin shari'a ne ya faɗa yace jihohin da su majalisun suka ce jihohin da suke ganin zagin annabi laifi ne ko zagin Allah laifi ne ko kuma zagin Qur'ani laifi ne waɗannan jihohi da suke da wannan aƙidar cewa ba a yadda a zagi Allah ba an zagi Allah za a yi fada ko an zagi annabi za a yi fada ko an zagi Qur'ani za a yi fada da wannan nasin ya fada ko yau ko gobe ku je ku duba abin da ya fada ina hikayar abin da ya fada ne bizot jihohi guda 12 za a sanya takunkumi mai tsanani akan shugabannin jihohin da gwamnatocin jihohin sannan suka kara da cewa da ita Najeriya karab kacab kanta duka ta hana kiristanci shakatawa ana kashe yan addinin kirista ana kwace dukiyoyinsu ana zubar da jininsu kirista bai da yanci bai da sakat a wannan kasa dan haka za a dau mataki akan wannan kasa da kuma waɗannan jihohi kamar yadda ya faɗa yace an yi shirin kare dangi na dukiyoyin kiristoci da kuma addininsu da sauransu ya tashi yace da shi da wasu wakilai su 20 suka gabatar wa gwamnati cewa ayi watsi da wannan da'awa da wannan bayani da aka kai wa majalisu guda biyu na ƙasar America cewa wannan magana ba haka bane ƙarya ne yace yana da takarda ya daga ta yace yana da wurare 50 inda a Najeriya aka ta kashe musulmi tsakanin kona masallatansu da kona kasuwanninsu da kashe su yana da wurare 50 duk musulmi aka yiwa yace yana da wurare guda 10 da jami'an tsaro na Najeriya mistakenly a kuskurance da sunan kuskure suka jefa bomb suka kakkashe mutane da neman kokarin samar da zaman lafiya amma kuskuren bomb din nasu akan musulmi ya tsaya an kashe ɗan maulidi suna dawowa a hanya wasu ɗan kasuwa za su tafi jos an kashe su wasu sun je ɗaurin aure an zan ta irga muku wannan bila'adadi yanzu abin da ake ciki kenan to ni me yasa ne wannan hudubar sai ni ce ya kamata mu farka daga baccin da muke ku duba lokacin da ake cikin wannan yanayi sai aka dauki hankalin Najeriya da musulmin Najeriya gaba ɗaya aka samu fada akan magana kwalli da maganar kaciya kawai an ce a'a an haifi manzon Allah da kwalli ko ba a haife shi ba ai an fa annabi da kaciya ko ba shikenan kai ka ce an haife shi shikenan je ka tafada kai ka ce baka haife ba haife shi ba shikenan je ka bala me na fada me na zubar da jini me na cewa kaza to sai aka shagaltar da mu da wannan kuma Kano zuciya ce a Najeriya Kano ita ce jiha daya yau a Najeriya a cikin jihohin Najeriya wanda tafi ko ina zaman lafiya Kano fa ita ce yanzu karfe 3 zaka iya buga mota ka zagaya daga nan ga dan kai ka je burgiyar ka dawo wallahi ba abin da zai same ka insha Allah Kano ita ce duk wanda yi tafiya baya jin tsoro ya shigo karfe 3 karfe 2 dare Kano ita ce duk inda zaka buga ka je in banda fadan daba da aka sa mana da fadan kaza kaza Allah ya kubutar da mu ku duba daukan hankali da haka malaman addini da hukumomi mu tare babban rikici da yake kanmu wannan abun ma kirshi ne amma fa satalamuna da sannu za ku sani ma aqulu lakum abinda nake gaya muku shirin da ake yi wa wannan jihar da zai faɗa wannan mambarin ba bala'in da ake nema a kulla mana na tashi hankali a wannan jiha mai albarka ta Kano wallahi ba zai faru na ba ku misalin Najeriya in general na ba ku misalin arewa specifically to kuma na dade muku misali akan Kano musamman Kano musamman Kano kar ku manta an yi ta fadace fadace ku Allah ya kubutar da ku yan Kano an yi ta satar mutane ku ba kuke da kudin da za a sata ma yan Kano ku ne kuke da masu kudin da za a sace amma Allah ya tsare ku sai a shiga dajin zamfara sai a saci mutum Allah ya tsare ku sai a shiga dajin Katsina sai a saci mutum Allah ya tsare ku sai a shiga Maiduguri a zubar da jini Allah ya tsare ku duba dan adam a Kano ku ne kuke da cuku 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 ungwannin ku a cacca ku dai duka fa awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibat yanzu mutumin da yake Kano bai kamata ya gode wa Allah akan ni'imar da Ubangiji ya masa ba sai ya tsaya yana fata lokaci zai shiga rikicin addini kana jin in ka bari rikicin addini ya balle kana da ƙarfin da zaka iya hanawa kowa fa zai je yakin nan ne da aqidarsa to wannan bai isa ba kun ga har a waje ma ana neman mu har a waje ana neman mu me ya dame su da Najeriya zaman lafiyar Najeriya duk da halin da muke ciki da bakin cikin da muke ciki fa so ina kira ga shugabanni ku nutsu ƴan siyasa ku nutsu malaman addini masu da'awa na kowane bangare ku nutsu ba wanda za a hana shi addininsa ba wanda za a hana shi da'awarsa amma kuma ba wanda za a bari ya tada fitina ba wanda isa ya zo tayar mana fitina mu kyale shi kowa yin shi ya hana mu sallah a masallatanmu ya hana mu zuwa kasuwanninmu ya hana mu mu'amala ya sa mu cikin tsoro a sa a zo ana yawo da fitina wallahi jiya wani daga cikin DPOs na yan sanda yake nuna mu a waya ce wallan kaga a ɗaya daga cikin ungwannin Kano ya nuna mu bindigogi bila adana yace ga sanan nan muka kama su mun kai su headquarter yace ina da wannan ba za su irguba bindigogi bindigogi an shigo da su an shigo da su ba ku san wutar da ake hura wannan jiha mai albarka ba dan haka ina kiran ku da babban baki da wasali tun daga federal government don Allah ku tsare mana zaman lafiyan wannan jiha don Allah kada ku bari Kano ta wargaje don Allah kada ku bari a tashi a samu tashi hankali sauran ƙarin bayani na ƙaryata wannan magana da aka kai wa ƙasar America dan ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce zamu yi bayani a kafafan yada labaranmu da wurin da muke isar da sakonan mu zamu ba wa duniya bayanin wuraren da aka cuce mu aka zalunce mu aga waye ku cancanta a kafawa ainihin takunkumi in aka kafa mana wannan abu wallahi mutanen nan da gaske suke abinda aka fade shi America kana tsammanin wasa ne wallahi da gaske suke ba wanda zai shiga bala'i irin ni kai muna ji muna ganin jihohin namu sai ga gara kuma ka duba aka ce jihohi 14 12 na arewa sharia state muna tabbaci muna tabbara akan wani abu ba mu san me ake yi ba ƴan siyasa mu sun shagaltu da wasu abubuwa daban mu yi addu'a wa jami'an tsaron mu Allah ya taimake su ya ba su ikon samar da zaman lafiya daidai gurgudu mu yi hakuri da laifuffukan su mu yi hakuri da kurakuran su mu ma muna da namu laifin su ma suna da nasu laifin dan sanda DPO za a ba shi division a ce ya je kula da gurin ba kudi dan sanda zai wata uku ko wata shida a turo mai 60,000 a ce gashi ka kula da division dinka DPO ya za a yi ba zai nemi kudi a wajen wani ba bai da uniform mai kyau bai da takalmi mai kyau bai da tsaro soja in ya gama bai da retirement kudinsa benefit ɗinsa sai a ce yana Kano fa sai a ce ai ya zaga daga Abuja ya tafi Jos sai bayan shekara biyu zai fito ba a ba su benefit ɗinsu jami'an tsaron nan wallahi ba sa samu gwamnati ce ta kashe kudi a kan tsaro amma kudin tsaron baya shigowa hannun jami'an tsaron motar dan sanda ba ido dan sanda ba bindigar kirki ta zamani motar soja ba idan kirki gidan soja talauci kaza kaza an rasa suwa suke cinye kudin dan haka wannan kasa ta mu hadu mu hada kai mu zauna lafiya mu nemi kwanciyar hankali mu yi addini ni dai ina gaya muku wallahi mu masu da'awa mu masu addinin ba za mu iya yin da'awar ba in babu zaman lafiya amma dai shawara ce ta na bayar da abin da na fahimta kuma ina fatan a ci gaba da bayani kuma wannan da'awa da aka yada cewa ai an hana kirista sakat a Najeriya ai ana kashe kirista a Najeriya ai ana zubar da jinin kirista a Najeriya wallahi ƙarya ce wallahi ƙarya ne ko daga nan Kano za mu iya buga misali dan haka ku fito ku yi bayani in kuka yi shiru sabin ne ku just dora muku bala'in da ba za ku iya cirewa kanku ba ku fito ku yi bayani dan social media ku yi bayani malaman addini ku yi bayani ƴan siyasa ku yi bayani Allah ya albarka waɗannan sanatoci mutum 20 Allah ya musu albarka kun sauke nauyinku kuma kun gaya wa duniya wannan su ne sanatocin da muke so su wakilce mu ba wanda za su zo suna rikici akan raba kuɗi ba ba wanda za su zo suna rikici akan wani benefit ba a'a in abu ya shafi jiharka ya shafi ƙasarka ya shafi al'ummarka ka tashi kai turanci kai bayani cewa ga yadda abu yake a gaban duniya kowa ya gani ba abin da zai same ka sai daukaka Allah ya samu gama lafiya wa qumu ila salatikum yarhamukumullah